daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 10:17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abuce tare da Lasar Filu Hashim Gumel muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan yunkurin wata kungiya na taimakawa masu matsalar tabin hankali a jamhuriyar Niger. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu ya ziyarci waɗansu mutane da suka kaura kwanan nan zuwa garin Maiduguri sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram na baya-bayan nan. Maryam Dauda kuma za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridun Amurka na Daula Salim. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa cikin watan Fabrairu mai zuwa sakataren tsaron Amurka Jim Mattis zai murabus daga makaminsa. Ta shafinsa na Twitter Trump ya rubuta cewa General Jim Mattis zai murabus da martabarsa a ƙarshen watan Fabrairu bayan da yiwa wannan gwamnati aiki a matsayin sakataren tsaro cikin shekaru biyu da suka gabata. Ya ci gaba da cewa lokacin da Jim yake aiki an samu ci gaba sosai musamman ma sayan sabbin makaman yaki. General Mattis ya taimaka min matuƙa wajen samun kawayen Amurka da sauran kasashe su biya nasu kasan na tsaro. Ba dadewa ba za a sanar da sabon sakataren tsaro. Nagode wa Jim kan aikin da yayi. Wannan labari da yana zuwa ne kwana guda bayan da Trump ya sanar da cewa Amurka za ta kwashe sojojinta daga Syria batun da ma'aikatar tsaron Pentagon ba ta goyi baya ba. Yayin da Trump ya ce Jim Mattis zai yi murabus, Mattis ya fitar da wata sanarwa daga Pentagon da ke nuna cewa zai sauka daga makaminsa ne kawai. A ɗaya bangaren kuma, shugaban Amurka Donald Trump yana tunanin kwashe kusan rabin sojojin Amurka da ke Afghanistan cikin sojoji sama da 14,000 a cewar wani babban jami'in gwamnati. Cikin tsarin da aka fitar da rahoton kusan dakaru 7,000 za su fara komawa gida. Daga watan Janairu mai zuwa sauran kuma za su koma a 'yan watanni masu zuwa. Ya zuwa yanzu dai ba martani daga ma'aikatar tsaron Pentagon ko rundunar mayakan Amurka. Sojojin Amurka da ke Afghanistan suna zaman wani bangare ne na dakarun tsaron NATO, waɗanda aikin da suke yi a can shine horaswa da baiwa sojojin Afghanistan shawara kan yadda za su ɗauki matakin wato za su ɗauki alhakin tsaron ƙasar su. Wannan magana da jami'in gwamnatin Amurka yana zuwa ne kwana ɗaya tal bayan da Trump ya sanar da cewa Amurka za ta janye sojojinta daga Syria. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Wakilan Amurka da Jam'iyyar Republican ke da rinjaye sun amince da wani kasafin kuɗi na wucin gadi da ba zai bai wato da zai bayo shugaban Amurka Donald Trump dala biliyan 5 da zai gina bangonsa. A daren jiya Alhamis ne ƴan majalisar suka kada ƙuri'a akan ƙudirin da fatan zai harfe wasu wato zai hana rufe wasu ayyukan gwamnati kafin cikar wa'adin na daren yau Juma'a. Ƴan majalisu 217 sun amince da ƙudirin, wasu 185 ba su amince ba. Yanzu haka dai wannan kasafi zai tafi majalisar dokoki inda babu wani alamu da ke nuna cewa za su amince da shi. A wannan lokacin shugaban ƙasa baya son ci gaba da duk wani shiri da bai kunshi batun tsaron iyaka ba, ciki har da kuɗin bango, a cewar sakatare ya labaran fadar White House Sarah Sanders a wata sanarwa da ta fitar. Ba zato ba tsammani shugaban ya gayyaci shugabannin 'yan majalisun jam'iyyarsa ta Republican zuwa fadar White House saboda su tattauna kan batun bangon da kuma samar da kuɗin kasafin kuɗi na wucin gadi da zai tafiyar da harkokin gwamnati kafin ƙadayar wa'adin na daren yau Juma'a. Ana mako guda kafin sallar Kirsimeti. An ayyana dokar ta ɓaci a wasu jihohin gabashin Sudan bayan da aka kashe akalla mutane 8 da ke gudanar da wata babbar zanga-zanga kan tashin farashin kayayyaki. Jiya Alhamis dabban masu zanga-zanga suka yi maci a birane da ƙauyuka a faɗin Sudan suna nuna fushinsu kan cin hanci da rashawa da ke ƙaruwa da kuma tashin farashin kayayyakin amfanin yau da kullum ciki har da biredi. Masu zanga-zanga sun lalata wasu gine-ginen gwamnati ciki har da hedikwatar jam'iyya mai mulki ta NCP. shedan gani da idan sun ce a birnin Atbara an kone wani gini kurmus an ayyana dokar ta bace a jahohin Al-Adrif da Atbara jami'an yan sanda sun harba barkonan tsohuwa kilomita guda daga fadar shugaban kasa a Khartoum an bada rahoton ana gudanar da zanga-zangar a biranen kasar da suka hada da Atbara da Port Sudan da Barbara da Nohud da kuma sauran ma birane
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu zuke taskar hotannin namu a jihar Barnan Najeriya inda waɗansu mutane da suka kaura kwanan nan zuwa garin Maiduguri sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram suka zanta da wakilin mu Haruna Dauda Biyu. Ga Haruna
ina daga cikin wani sansanonin mutanen da suka baro garuruwan su sakamakon wannan matsala na kwanakin nan da ya sake dawowa musamman ma a arewacin Borno ga ni kuma tare da wata malama sani ki da zuwa yawa daga ina kika fito
na fito daga Cross Kawan
Cross Kawan karamar hukumar kuka kenan
ko kuka local government
me yasa kuka baro can ne
wallahi boko haram ne suka tada
kin kika shigo Maiduguri
shekaran jiya banda jiya
ke kada kika shigo ko da sauran yan uwanki
a mu da yan uwan mun ka shigo
ku nawa kuka shigo
gaskiya muna da yawa
kin ce boko haram kamar sun mame gari ne ko menene faru
eh gaskiya sun shigo garin gaba daya
ko sun shigo kamar akwai hari da suka kai ne ko sun ce da ku fice ne ko fice
a gaskiya sun shigo ba su yi wa kowa magana ba amma dai sun yi talibi-halibi sun samu ma wata mace
a gidan naku ko kuma anguwa
a gefen anguwa mu ne bulan ya same ta
ga wani malami shi ma daga yafto daga ina kafto malam
daga garin Cross Kawwa
eh yanzu shi ka baro can Cross Kawwa
jiya na baro Cross Kawwa
eh me ke faruwa ne
eh abin da yake faruwa Boko Haram sun zo muna tsere-tsere tsakanin mu da sojoji kuma bacin mun gudu mun dawo mun koma gari gaba daya soja daga baya zai zo yana cewa ai banza Boko Haram ina kuka je kuka boye makanin mun kuka kada
ku dan garin kenan ake
yawa dan garin kenan to shi Boko Haram kuma zai yi kone-konen shi ya fita tafiyan shi soja daga baya zo yana cewa banza Boko Haram ina kuka boye makaman ku kuma bacin mun yi gudu tare da ku to mu abin da yasa kai muka tattara ina mu ina mu muka bar can
yanzu kun baro can akwai jami'an soja da kuka bari ko kuma
eh bacin nan an ka da muka tawo dai an ka jami'an soja aka ce amma mu dai mun riga mun tawo mun gudu mun bar garin saboda ba za mu zo na Boko Haram yana dauka mana mutane kuma yana kashe mu tunda mun san sun ga mun wa babar mu za su yi ba tunda har sun kama wasu mutanen mu sun tafi da shi kuma Fulani sun kawo rahoto sun ce an yanka mutanen nan
mutanen da aka tafi da su kenan
eh mutanen da aka tafi da su sun kai mutum uku
a cikin mutanen ku
a cikin mutanen mu da bijilanci da yaran gari haka
Allah rufa sai Allah rufa sai barka dai yaushe ka zo ka Maiduguri
jiya muka zo daga Cross
eh me yasa ku fito daga Cross zuwa Maiduguri
wallahi daga Cross abin da yasa muka fito Boko Haram ne suka shiga sun yi shiga na farko tsakanin shigan su na farko da na biyu sati biyu ba kwana daya to kuma abin da yasa muka tafi in sun shigo garin za su nemi jami'an tsaro in ba su samu jami'an tsaro ba abin da muke gudu ya zama cewa sun dawo akan mu saboda lokacin da za su zo din kaga duk jami'an tsaro su ma za su janye in sun janye kowa na ta kanshi mu kuma kaga magidanta wani zai fita jeji da gudu yana tsoron makami ya same shi wani kuma zai tsaya a gida
ka fito da iyalinka ne ko
kaje na fito da iyali ne
su nawa ne
iyali na guda biyu ne je ma a garin muna zuwa ma da Amangono iyali na ɗayan taras akan hanya
me yasa me yasa
ne to ta aihu wata kwata kwananta tara da aihuwa muka fito to mun zo Mangono ba jikinta ba dadi na kai ta na asibiti sai ma a asibitin Halima anan Allah mata rasuwa jiyar haka ma muka yi suturan ta na ƙara sonan nan
daga na kika zo
daga Cross Kawa
yaushe kika zo Maiduguri
Maiduguri jiya nan
jiya me yasa kuka baro Cross Kawa ku shigo
gaskiya Boko Haram ne sun takura mana
takura wani iri
to suna zuwa kuma sojoji suna gudu kuma mun ba yara mai mu zauna Boko Haram suna ta iban mutare suna ta kwashewa gaskiya a tallafa mana da Cross Kawa nan ta ba akai mai haɗa
sai ko wanda kika sani wanda aka tafi da su
gaskiya suna da yawa
za su kai kamar nawa
sun kai su biyar ma mata da maza
kuma har yanzu ba su dawo ba
ba su dawo ba
kamar me zaki kira ga su gwamnatin tarayya ganin cewa wannan abun da kamar an fara samun sauki ya sake dawowa
gaskiya kan gaskiya gwamnati gaskiya ta tayi da tallafa mana ta agaza mana ga yin wawa iya kokarin kashe mutane ba motoci gaskiya gwamnati ya kamata ta taimaka mana
yaushe ka zo malam
jiya na zo
su ya yanayin inda ka baro
inda na baro ba lafiya wajen ba mu samun tsaro
babu jami'an tsaro ne ko menene
akwai jami'an tsaro amma lokacin da mutanen za su tunkaro a ce musu ga mutanen ba za su je su tare su ba sai dai su bari har su shigo su kore su kuma su kori talakokin da suke cikin gari.
To ganin cewa wannan abin kamar an fara samun saukin shi, ai ya cewa abin ya sake dawowa ne sabuwa
kuma ya dawo sabo ne dal aledar sa, ba wani sauki a yanzu tunda talaka baya samun sukuni kuma ba ma samun tsaro.
Kamar an magana cewa ana ganin waɗannan ƴaƴan kungiyar Boko Haram wani lokaci ma na wucewa a ƙauyukan hannun da makamai, ku kuna ganin su?
Wani lokaci talakokin mu suna wuce a mota har za su dakatar da motar su, sai sun gama wucewa sannan su kuma su zo su wuce mutanen talakoki. Fulani suna kawo labarai doran nera akwai Boko Haram, alagar akwai Boko Haram, kawwa jefin nasu ne kusan kilomita ɗaya ma akwai in ka fita, amma ba a bin su a ɗauki mataki har sai sun samu sun taru sun yi gangami za su zo su taru a wajen su zo har su kori soja su kori kuma talakoki.
A ƙarshen wani gangamin tattara rigunan sanyi da barguna daga al'ummar jamhuriyar Nijar, ƙungiyar Aman mai fafutukar inganta rayuwar mutanen da suka samu tabuwar hankali ta bayyana shirin fara raba wannan tallafi daga gobe Asabar domin waɗanda suka tsinci kansu cikin wannan lallura da nufin kare su daga yanayin sanyi da ake ciki a halin yanzu. Kamar yadda shugaban wannan ƙungiya Sanusi Muhammad ya gaya wa wakilinmu na Yamai Suleiman Mudu Barma a wannan tattaunawa.
Kwana goma muna tattara riguna da barguna, alhamdulillahi jama'a maza da mata ko ina a cikin ƙasa sun kawo taimako. Allah ya yarda tsari na gaba shi ne a bi cikin babban birane duk inda addakwai wani bawan Allah wanda yake da tabuwar hankali ko tabbayar Allah wanda yake bisa rariya bai yadda wata kariya mu bashi in riga ce in bargo ne.
Kun lura cewa masu tabuwar hankali suna cikin wani mawuyacin hali ne na rashin samun kulawar da ta dace daga al'umma.
Yau a ce akwai mutumin da yake kwana cikin jibji ko cikin kwata muka gani bai dace ba domin kawai sun samu tabuwar hankali, dan uwansa sun bar su, gwamnati ta bar su, kowa ya bar su. Na harko za mu bi duk cikin jahohi na kasar mu shiya-shiya mu yi kidaya mu ga mutane wanda suke da matsalar tabo hankali wanda suke bisa rariya wanda kowa ya bar su. Bayan wannan za mu kawo musu tallafi game da tsafta, abin da ya shahi jikinsu, abin da ya shahi tuhwa. Za mu kawo musu taimako game da abinci da ruwan sha. Za mu kawo musu tallafi game da security su tsaro, saboda yau ana masa barazana da yawa mutane wanda suke amfani da wasu bangaren jikin mutane. Akwai hatsari na mota, akwai 'yan ta'adda, akwai barayi 'yan hashi wanda suke kai musu hari. Duka za mu ɗauki matakai domin mu kare su. Game da duk abin da ya shahi yanayi, in sanyi ne, in zafi ne, in ruwa ne, in iska ne.
Menene gudunmuwar hukumomi wajen tafiyar da wannan tsari?
Wannan aikin da muke nan saboda kare su game da sanyi, a basu tuhwa, a basu abin rufa, mun yi shi ne da halin da Ubangiji Allah ya bamu da taimakon da jama'a ta kawo. Hukuma ba ta kawo ba wani taimako, amma za mu sa mushinan likita wanda suke da ƙwarewa bisa kan wannan aikin da masu ƴan kwana-kwana, saboda su ma suna ɗaukar ɗawainiyar jama'a zuwa gaba. Tsarinmu da muka yi na 2019 za mu nemi hukuma ta taimaka mana. Kowa ya san a ƙasar nan hukuma ta ɗauki doka ta kare al'umma, kuma akwai tsarin siyasa na ƙasa game da kiwon lahiya. Muna gani masu tabuwa hankali ya kamata a ɗauke su kamar matsayin yara, suna da buƙatar taimako fiye da kowa.
Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilan makula da su.
To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi har yanzu dai muna nan tare da Dr. Aisha Yushau Armayau a cikin shirin mu na yau za ku ji karashin hira ta da ita inda na fara da yi mata wannan tambayar to doctor kina gani yanzu a Najeriya akwai isassun irin cibiyoyin nan na kula da masu lafiyar hankali kuma suna yin aikin su yadda ya kamata
kin ga kasar waje suna da rehabilitation centers ma masu ciwon taɓa hankali ko mu a Najeriya yawanci rehabilitation centers din namu za ki ga akwai masu drug problem nan da DBI zama ruwan dare din nan sannan akwai waɗanda suke da kaman ciwon taɓa hankalin da ya tsanani amma a gaskiya treatment din na Africa ko yafi treatment din ƙasar waje kisa misali ce miki haka saboda mu nan a Africa muna da extended family inda zaki je kiga akwai kakanni suna nan a cikin gidan da iyaye da ƴan uwa kin gane kada da haihuwa zaka samu taimako da yawa
haka
a can kila ma wani daga kai sai kare saboda haka idan ciwo ya tashi babu yanda za a yi da kai illa dauke ka feka rehabilitation
haka to amma kuma doctor ai ina gani kamar su ƴan uwa dake tattare da wani mai lalura haka kamar irin wannan matsala ai tana buƙatar wata ƙwarewa ta musamman saboda idan kowa na nan tattare da kai idan ba su san ma yadda za su taimaka abinci dai za su baka
kiga kamar mu an asibitocin mutum ba anan za ki ga an kwantar da mutum wata uku wata hudu a asibiti in har kin ga an sallami mutum a asibiti ko to ya samu sauƙin da zai iya yin abu da kanshi amma idan har hakan ba ta samu ba akwai rehabilitation center mu a kamar a Jos ba mu da shi a ci a babban asibiti amma akwai private asibiti inda zaka iya zuwa ka kai mutum har ma mai shekara da yawa akwai wannan asibiti a yanzu a kusan kowane state
to doctor ya kuke yi da irin marasa lafiyan nan da za a kawo muku asibiti a ce ko mutanen boye ne suka kama su ko ba a kawo muku irin waɗannan marasa lafiyar
kin gani dai idan an kawo marasa lafiya idan an zo an ce iska ne to abin da nake ce miki in ce kun sani ko nan a asibiti ba ma duba iska kun gani ni muna duba rashin lafiya ne saboda haka zan ba ku shawara ku je da mara lafiyar nan gida idan aka yi bada magani idan iskan bai fita ba to sai ku dawo da shi asibiti sai mu kuma sai ni na asibiti saboda kin san maganar addini it's a very sensitive issue ba za ka zo ka ce ma mutum tabba haka ba kai a'a kuma ni na gane yadda mutane suke tunani saboda kin san ciwon taɓa hankali ne an dade da cewa ritual abu ne kaza kin gane to mafi yawa za ki ji sun ce likita gaskiya zan gane ba abin da ba a yi ba ciwon nan bai yi ba shi yasa a yanzu nan ma wani ne ya zo ya ce mana ya zo asibiti ya samu magani shine muka ce ni ma bari mu zo mu samu magani to sai in ce musu kun ga ba zan hana ku yi addu'a ba ba zan hana mara lafiya ya yi sallah ba amma idan ya fara shan magani duk wani hayaki wani rubutu na duk ake shi a gefe tukuna bari mu yi wannan magani na za mu kai to gaskiya a cikin 190 a ciki gaskiya za su dawo bayan wata ɗaya wata biyu su ce maka gaskiya sun samu sauki to inda za ka ci gaba da matsala da su shine shan magani saboda magani yawa kuma irin wannan ciwon ba a shan maganin wata ɗaya in har ka samu problem at least za ka sha magani wata uku zuwa wata shida
ya danganta da yadda ciwon ya tsanani ma
yawa wani za ka sha magani har ƙarshen rayuwarka
to yanzu kuma akwai wani abu ɗaya wanda doctor za ki ga masu hankalin nan waɗanda abin ya ɗan tsananta ga su nan a titi suna yawo to shin matsalar ta fannin gwamnati ne koko al'umma ce da bata sa ido saboda su waɗannan mutane ai bai kamata a ce an bar su a titi a lalace ba
to kinga idan wasu da su gani akan titin nan ba wasu su ba a ma san daga inda suke bare nan ba akwai wani wanda muka taɓa samu a nan tun daga Benin ya baro ya zo Jos to akwai wasu states wanda gwamnati su take kwashe su daga kan hanya a kai ta asibiti. Kin ga a jihar Plateau akwai lokacin da gwamnan lokacin gwamnan Jonathan akwai lokacin da ya kwashe su wurin 30 ya kai su rehabilitation a wurin ba aka kai su aka biya musu kudin magani na shekara daya da wani abu wasu su kafin shekara dayan sun samu lafiya har wasu ma mun gano inda yan uwansu suke an mai da su gida. Kin gane ka sanar ma kusan kowane shekara suna kwaso mutane irin su daga kan hanya a kawo su asibiti a musu wanka a musu aski a ba su magani a ba su abinci su ma sai sun samu sauki a sallame su a gano inda suke a maida su. To kashi biyu ne wani laifin yan uwan ne. Kin gane saboda kawai ba za su iya zama da shi ba sai a kyale shi kawai ya bace ba a san inda yake ba wasu kuma ba laifin yan uwan bane ba shi wanne yake tafiya da su sun gwaggari sun yi nisa kuma yan uwan ba san inda suke ba kuma duk yawanci irin wannan mutanen gaskiya ba masu karfi bane da matan asali. Saboda yawancin masu karfin ko ba su da nisa a asibiti a kowane lokaci saboda suna shan magani mai kyau. Kin gane sannan kuma idan gwamnati za ta iya a saka doka cewa bai kamata a gansu suna yawo ba duk inda aka gansu a samu inda za a kai su a aje su kafin a samu waɗanda za su nemi wasu kamar social welfare kenan kafin social welfare kenan ai.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Dr. Aisha Tuyushawa Armayau da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Amurka a wannan mako. Daula, gare ki.
Sharhin jaridun Amurka. Cikin shirin jaridar Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar LA Times inda aka rubuta labari cewa hukumomi a yankin Baja da ke jihar California sun kama wasu mutane uku waɗanda ake zargi da kisan wasu matasa biyu bakin haure 'yan ƙasar Honduran. Masu bincike sun faɗa a wata sanarwa cewa an kama maza biyu da mace guda ɗaya a kan batun kisan da kuma wasu laifuffuka. Shekarun matasan da aka kashe kusan 16 da 17 ne. A wata sanarwa da aka fitar ta ce matasan 'yan gudun hijira suna tafiya ne a kan hanya sai wasu suka tunkare su a wani abu mai kama da yunkurin fashi da makami. Wani da ke tare da su ya samu rauni amma ya iya ya tsere. Kuma daga baya an gano gawarwakin matasan a wani sako inda ya nuna alamun an caka masu wuƙa ne. Bari mu leƙa jaridar Washington Post inda aka wallafa labari cewa wata kotun tarayya a Amurka ta yi fatali da yawancin manufofin gwamnatin shugaba Trump da ke neman hana ba da mafaka ga bakin haure da ke gujewa tashin hankali a ƙasashensu. Wani ƙungiyoyin ɓata gari a watan Yuni ne da ya gabata tsohon babban alƙalin ƙasar Justin ya shiga bakin wata mata 'yar ƙasar El Salvador da ake kira da Eti da aka hana ta samun mafaka a matsayin mai fuskantar tashin hankali a cikin gida. Aka kuma ba da umarnin janye takardunta ba tare da lokaci ba. Abin da ya sa jami'an ba da mafaka da suka hana bakin damar bayyana shugabansu game da komawa ƙasarsu. Idan ikirarin su na neman mafaka bisa tashin hankali cikin gida ne ko mai alaka da ƙungiyoyin ɓata gari. Alƙalin kotun gundumar Emmett Sullivan ya saka dokar ta dindindin akan umarnin da Session ya bayar akan cewar ta saba wa dokar baki ta ƙasa. Bisa dokar Amurka sabbin bakin da suka shiga ƙasar da ke nuna fargaba komawa ƙasar su dole ne a ba su damar bincike da tambayoyin don tabbatar da dalilin tsaronsu. Bari mu leƙa jaridar Politica inda aka rubuta labarin shugaban jam'iyyar Republican da na Democrat a majalisar dokokin Amurka na ƙoƙarin ganin an samu matsaya yayin da alamu ke nuna cewa shugaba Donald Trump na yunkurin janyewa daga barazanar da ya yi ta rufe ma'aikatan gwamnati a wannan makon. A makon da ya gabata ne shugaba Trump ya shaidawa 'yan jaridu cewa abin alfahari ne gare shi ya kulle ma'aikatan ƙasar idan har ba su amince da buƙatarsa ta neman a gina katanga ba. A yau Juma'a ma'aikatan gwamnatin tarayya za su fara dakatar da wasu ayyukan marasa muhimmanci idan har majalisun da fadar White House ba su cika matsaya ba.
jaridan Amurka ku saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ki sai kuma wannan ra'ayi da ya shafi abin da ya wakana a majalisa lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. VOA kuna magana da Aliyu Umar Imam aboki daga jihar Kwara Kayaman Najeriya. Ai Allah VOA ina so ku karɓi wannan sakon nawa. Zuwa ga wai masu kiran kansu daga majalisun tarayya wato na Najeriya. Musamman abin da ya faru tsakanin su da shugaban ƙasa Najeriya Muhammadu Buhari. A halin gaskiya wannan abin da suka yi suna ganin sun trogarta shugaba Muhammadu Buhari amma ba su sani ba sun suka trogarta kansu kuma suna kokari su zubarwa da ƙasar mu Najeriya da mutunci ta idan duniya. Wannan abun ne ya bani mamaki. Ina ganin koda kansiloli ko anda masu o level ba su ci su rike shi ba bai kamata a ce sun wannan abun kunya ba misali su wa kansilon su su wa chairman din su bale su da suke akasarin su daga masu PhD ne da master da kuma degree dan Allah dan Annabi ga tambaya nan VOA ku isar mun da wannan tambaya zuwa ga ɗan majalisun tarayya na Najeriya. Ina ilimin su, ina hankalin su, ina sanin ya kamata su, ina kuma shekarun su wato na girma dan Allah dan Annabi duk wannan abu ina duk wannan abubuwan da suke da su da suke da shi ina abubuwan su kake a lokacin da suka wannan abu wace su ne ba su da kishin kasan mu suna neman su trogarta kasan mu idan duniya. Wannan abu muna tir da kuma Allah ya dinga wannan abu saboda haka ba su ma cancanci da zama ɗan majalisun tarayya ba suna da kawai dumama kujeru ne irin hakan kuma suke jira idan ana so na ɗan minista ko kuma wani abu ya turo musu su tantance shi don su duba cancanta wacce cancanta kuma wanda bai cancanci ya zamo abu ba ya zaya cancanci ya zaya tantance wani kuma ya duba cancantarsa saboda Allah da Annabi.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa cikin watan Fabrairu mai zuwa sakataren tsaron Amurka Jim Mattis zai yi murabus daga makaminsa. Ta shafinsa na Twitter Trump ya rubuta cewa Janar Jim Mattis zai yi murabus da martabarsa a ƙarshen watan Fabrairu bayan da ya yi wa wannan gwamnati aiki a matsayin sakataren tsaro cikin shekaru biyun da suka gabata. Ya ci gaba da cewa lokacin da Jim yake aiki an samu ci gaba sosai musamman ma sayan sabbin makaman yaƙi. Janar Mattis ya taimaka min matuƙa wajen samun ƙawayen Amurka da sauran ƙasashe su biya nasu kasan na tsaro. Ba daɗewa ba za a sanar da sabon sakataren tsaro. Na gode wa Jim kan aikin da ya yi. Wannan labari da yana zuwa ne kwana guda bayan da Trump ya sanar da cewa Amurka za ta kwashe sojojinta daga Siriya batun da ma'aikatar tsaron Pentagon ba ta goyi baya ba. Yayin da Trump ya ce Jim Mattis zai yi murabus, Mattis ya fitar da wata sanarwa daga Pentagon da ke nuna cewa zai sauka daga mukaminsa ne kawai.
To a gaida baban Khalid, masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara ko bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto labarai da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin sai kuma injiniyan mu ne Alheri ke muku fata alheri. Ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya. Ya alheri.